بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبدا قرأتمنا للتاتم مختصر صحيح البخاري وتو التدريج الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح نا السبيدي بايا منتهي هوتو دوغون هوتو كما من دعوة إن شاء الله أيو زامو درسينا 30 دهدو درسينا 30 دهدو ومنا سكن باب كتاب الوضوء وتو باب ديك بياني أكان أبن ديشا في تركي قبادها زامو تاشي عندما ليك سوى عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المنافع وهو سعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرج سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله عز وجل الحجاب. وانا حديث عن كربوش دقى عائشة رضي الله عنها ألا يرقد إتاه أم المؤمنين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تبس ما تم زون الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل sun kasance suna fita da daddare ne idza tabarrasna ila almanafi' in sun fita wuraren bahaya idan da su fita wuraren da suke zuwa bahaya suna fita da daddare ne shi yasa Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin babu khurujin nisa'i ila albarazi wato babin da yake bayanin fitan mata jeji ko bayan gari domin yin bahaya sun kasance inda su fita su yi bahaya suna fita almanafi almanafi suka ce jam'u mansa almansa shine almakhlas wani keɓantaccen wuri to ko surare kusa da baqi'a wanda mutane suke zuwa bahaya wannan wurin to sai shahara kawai duk wanda zai je bayan gari daga madina sai tafi wa'annan wuraren kusa da makabartan baqi'a ana ce musu almanafi saboda haka sanannun wurare ne a wurin ainihin wato mutanen madina to mata suna fita wannan wajen da daddare sai tace wa huwa sa'idun afyahu shi wuri ne wanda yake mai fadi afyah ma'ana muttafi wuri ne wanda yake mai yelwa to dadin babu bandaki babu bandaki a cikin gidaje saboda haka maza da mata gaba ɗaya bayan gari ake tafiya aje ai bahaya ba ai a cikin gidaje saboda haka wannan wata ni'ima ce mu daga baya muka saboda haka mu muka samu a kana cikin gari za ka je cikin gidanka a ɗakin ka ma kai ban ɗaki kai bahaya wani ma bai sani ba ka shiga ka fita wani bai sani ba to amma da idan mutum yana jin bahaya to sai ya fita bayan gari kowa yana ganin sai ya ɗau ƴar butarsa ya kama tafiya da ya fita ya tafi wurin an san me ya je yi to mata ma suna fita a lokacin ba a saukar da ayoyin hijabi ba cewa a tsare mata ko su dinga sa hijabi duka babu tunda babu shi kuma ba a saukar da shi ba ai wannan dokan ba yana nan akan asali mata za su iya fita ba tare da hijabi ba saboda haka suka fita suna fita su je su yi bahaya a bayan gari shine almasani wani wuri keɓantacce a madina inda suke zuwa su yi bahayan su sai ya ce fa kana umaru yaqulu linnabi sallallahu alaihi wasallam amma sayyidina umar yana faɗa wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ihjubni sa'aka ka tsare matanka zai iya daukan ma'ana guda biyu ka umarci matanka su dinga sa hijabi inda su fita don kada in sun fita a dinga gane matanka ne idan mace ta sa hijabi lullubi ko ina ne dai ka ce ga can wata mata ta tafi bahaya amma ba za ka ce ga can wance ba sai na umar yana neman mazala ta su ma yi wannan ko kuma ihjubni sa'aka ka tsare ainihin matanka a gida su daina fita bahaya su daina fita bayan gari don yin bahaya su dinga yi a cikin gidaje a keɓance wani wuri a gida suna yi ba tare da sun fita waje ba yanzu kuma Laraba suna kyaman hakan ɗin kamar yadda zan yi bayani a can gaba a ce mutum ya yi ban ɗaki wurin ba hayansa a cikin gida, warin na tashi, wannan ai ƙazanta ne. Suna ƙyaman hakan, so da haka suke fita can bayan gari su je su yi gidajensu, kuma tsaf-tsaf babu wannan warin, babu ba haya, ba shadda. To sai Sayyidina Umar yana cewa, ya Rasulullahi, ka suturce matanka, ko sutura na hana su fitan, ko kuma na sa hijabi ta yadda ba za a gane su. Yace falam yakun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaf'alu, manzala sa sama bai kasance yana yin hakan din ba, ya bar su suna fita, tunda doka bata sauka cewa wajibi ne hakan din ba, su za ka sai ya kyale su. Amma shi dai Sayyidina Umar yana ganin fitan su nan shi bai yi masa ba. Mace ta zo a zo wannan tana wucewa ce ga tar matan manzala sa sama ta tafi ba haya, shi hakan bai masa ba. To amma lokacin tunda al'ada ne kowa yana haka, kowace mata ma tana yi, to manzala sa sama bai zai dawo ba, kuma bai zai so ya kuntata wa al'ummarsa ba. Wani zai ce an kuntata an aka yi doka mata kar su fita ba haya a irin wannan lokacin, sai dai in doka ta sauka kuma dole a bi wannan doka ne. So da haka manzala sa sama sai bai aiki maganar Sayyidina Umar ba. Wani akwai darasi a nan, wani lokacin kai zaka hango wani abu sai kake ganin kamar malaminka ya kamata ya yi kaza, da kaza ya yi, kai kana ganin ma kila zai taɓa mutuncinsa, shi kuma a hangensa ba matsala ba ne, sai kai ta yi shi kuma bai yi wannan abun ba, sai ka hakura idan bai yi ba, ko babanka, ko wani babbanka, ko wani mai gidanka da sauransu, kai abin da ka hango daban, shi kuma abin da yake gani daban. Kaga lokacin manzala ta ba ya yi, to duk sauran mutane su ma za su tsare matansu, kuma wasu sai su shiga kunci, sai kaga abin ya zama kunci. To sai kyale tun da halal ne. Yace fa kharajat Saudatu bintu Zam'a, sai Sauda yar Zam'a sai ta fita, wato zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sauda ita ce matarsa ta biyu, bayan Khadija ta rasu ya auri Sauda, sannan kuma ya auri Aisha ita ce ta uku, sai dai Khadija bai mata kishiya ba, sannan ta rasu tukun ya auri wata mata. To da haka ya auri Sauda, abin nan ita ma lokacin ta haihu shekara 50 ta riga ta tsufa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta. Daga ba kuma ya auri Aisha bayan an dawo Madina, ko tun kan a dawo Madina ya aure ta, bayan shekara 3 ya ainihin tare da ita a Madina, don a shekara ta 10 matarsa Khadija rasu, ya auri Sauda sai tare da ita. Aka kulla auren Aisha tana yin shekara 6 ba a tare da ita, tana ta kai shekara 9 bayan an yi hijira an koma Madina. To ita Saudatu bintu Zam'a sai ta fita, yace zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato wannan kalman zauju akan gaya wa namiji, kuma akan gaya wa mace, ya danganta da yanda larabcin ya koro. In an ce zauju fulana, mijin wane kenan, zabin nan in aka ambaci mace a gaba, ko yanda maganan ta koro, wa huwa zaujuha, kaga shine mijinta kenan. Amma wa hiya zaujuhu ita ce matarsa, yanda maganan ta koro shi zai nuna maka mace ake nufi ko namiji, ya halatta kowanne ka faɗa. Kuma Qur'ani ya yi amfani da wannan, ya kawo shi a jam'i, ya kawo shi a mufrad, wa azwajuhu ummahatuhum, wa azwajuhu kaga jam'u zauji ne, ana nufin zaujatuhu, matansa. To sai dai a babi ɗaya ne ba yadda ka faɗi zauju kana nufin mace ba, shine a babin gado. In mace ce ka ce zaujatu, in namiji miji ne ka ce zauju, saboda kowa rabonsa daban ne. In ka cakuɗa za a iya ɗaukan rabon namiji ko miji a bawa mata, ko rabon mata a bawa miji, amma wannan babin ba a daurin mace ka ce zauju ba, sai dai ka ce zaujatun. Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ta fita laylatan minal layali, wani dare daga cikin dirare, isha'an, lokacin sallar isha, ko ka ce bayan isha, wato ta fita za ta je ta yi ba haya da daddare irin lokacin isha din nan, wato bayan magariba. Wa kanat imra'atan tawilatan, ta kasance mace ce doguwa, wato an za a fi saurin gane ta, in ka hango daga nesa za ka gane ga can wance tana fita, ga can Sauda. Fanadaha Umar, sai Sayyidina Umar sai ya kira ta, ala qad arafnaki ya Sauda, yace saura ku saurara, ko ki saurara ki ji, mun gane ki ya Sauda, mun gane ki, gashi kin fita bayan gari za ki je ki ba haya, mun gane ki. Me yasa Sayyidina Umar ya faɗi haka? Don gobe kar ta fita, shi abu baya masa daɗi a ce matar aure ta fita bayan gari za ta je ta yi bahara, kuma musamman matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba ga ce Sauda mun gane ki, to kaga ya kamata ta juya kenan. To shi ya faɗi haka ba don ya tona mata asiri ba, a'a, don a saukar da aya da take dokan mata su dinga sa hijabi, ko da za su fita ba hayan a bayan gari, ya zama suna cikin lullubi yadda ba za a gane su daga nesa ba. za a gane cewa wacce bane. Ko da ka daga ne sai kwala mata kira ce saboda mun gane ki ai kin fita. Ya yaka ne hirsan ala an yanzil alhijab. Inji Aisha. Yana kwadayin a saukar da ayan hijabi. A tsare mata a gida ko kuma alilin ta musu sa hijabi yanda in sun fita ma ba za a gane su ba. Shikenan fa anzalallahu azza wa jalla alhijaba. Allah ta'ala sai saukar da hijabi. Shikenan aka saukar da ayan hijabi. Sayyidina Umar yana da tsanani a cikin sahabbai. Yana da tsanani baya son wato wani abu na sassauci ko kuma wani abu da za a abun nan. Shi yasa lokacin da Manzo Allah sallama yana zaune shikenan wani yazo yana irin ganga-gangan nan haka a masallaci kai wani yazo yana wani irin dan waka haka da wani abu haka. Sayyidina Umar yace a za kai kai wannan yace nayi a gaban wanda ya fika. Yana waka Hasami Sabi yana rera irin waken nan. Yace nayi a gaban wanda ya fika shine Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ni ba. Saboda haka Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin zai bari a dinga yin wasu irin abubuwa haka ya kauda kansa amma Sayyidina Umar bai yadda ba. Sayyidina Umar bai yadda ba. To shikenan anan Sayyidina Umar shi abun ya dame shi. Kamar yanda lokacin da ba a haramta wato giya ba, shan giya ya damu Sayyidina Umar. Sai ta roƙon Allah, Allah ya saukar da bayani na warkarwa akan giya in haramun ne a haramta shi. Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan. Ina ya Allah ka bayyana mana dangane da giya bayani na warkarwa. Ana shan giya a yi maye. Ana shan giya bayan an yi waye a dinga bata Qur'ani in an zo kira'a. Sannan ana shan giya a zo ana dukan juna ana zagin juna. Sayyidina Umar ya ga ya kamata a haramta giya nan. Ita addu'a kuma Ubangiji ta'ala ya saukar da ayoyin da suka haramta giya. Da shine shi ma anan yace yana roƙon Allah ta'ala ya saukar da hijabi. Sai Allah ta'ala kuma ya saukar da ayan hijabi. To wannan ayan hijabi wasu malamai sun ce ayar take cewa ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yuzana lakum ila ta'amin ghayra nazirina inahu. Wato wannan aya ta farko kenan cikin suratul abun nan suratul ahzab. Wato ba yana nufin ta farko ba, wanda ta farko a maganan hijabi har zuwa wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab aya ta 53. Wasu suka ce wannan ayan sai aya ta saukata ce ya ku wanda kuka yi imani kar ku shiga gidan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ya muku izini yace ku zo ku ci abinci sannan sai ku shiga. Amma irin dai da ake kowa da kowa ya shiga a yanzu an tsare matansa ba in kaga dama ka shiga ba sai in Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka izini ka shiga sai ka shiga har zuwa wa idza sa'altumuhunna mata'an in za ku tambayi matan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su a bayan shamaki sai ka zo ta bayan danga kai magana sai a baka amsa wani abu za a mika ma a mika maka amma kar ka shiga kai tsaye irin yanda zaka saba shiga. To kaga yanzu an tsare matan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidaje kenan. Allah ta'ala ya ce zalikum ataharu liqulubikum wa qulubihinna wannan shi yafi tsarki a zuciyanku da kuma zukatan su matan ma gaba daya. Wai suka ce wannan aya ne. To kaga idan wannan aya ne idan sai na Umar abin da yake cewa Rasulullah ka tsare matan ka hana su fita waje kada ma za su dinga ganin su. Wanda haka kenan yanzu akwai bukatan ban dakin Aisha a cikin gida. Wasu malamai suka ce ayar gaba ce ta azabin aya ta 59 wanda take cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yuzain wa kana Allahu ghafurar rahim. Wato ayan da take cewa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga matanka da ƴaƴanka da matan mu'minai cewa su sanya hijabi daga sama har ƙasa, su sako hijabinsu daga sama ya gangaro har ƙasa ya rufe jikinsu gaba ɗaya. Wannan shi yafi a gane cewa ƴaƴa ne ba za a cutar da su ba. Wasu suka ce wannan aya ne ta sauka kuma duk akwai hadisi a kai. Yasa su malamai suka tafi cewa wannan maganar hijabin ya maimaitu. Ko lokacin da Sayyidina Umar ya nemi a saukar da ayan hijabin aka saukar da ta farkon nan, ko lokacin da ya nemi a saukar da ayan hijabin aka saukar da ta biyun. To da haka kenan hijabi na sutura da kuma hijabi na tsarewa a gida kowanne su kuma ya faru. So da haka wasu suka ce wannan hijabi da aka saukar na cewa ta suturce kanta ne, idan ta suturce kanta in tana tafiya a hanya ba za a gane cewa wance bane, sabanin idan ba ta da hijabi za a iya hangota daga nesa. Wannan yana daga cikin muwafaqatu Umar, wato abubuwan da Umar da su tsarsu masa a ransa ko yayi magana a kansa kuma sai a saukar da wahayi a bisa wannan abun. Don hadisi ya inganta a cikin Bukhari daga Anas bin Malik yace ya ji Umar, Sayyidina Umar yana cewa وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى، فانزل الله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. قلت يا رسول الله لو امرت نسائك ان يحتجبن، لو امرت نسائك ان يحتجبن فانه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت ايه الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عصى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت عصى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. Yace sai na abun nan Anas bin Malik yace sai na Umar yana cewa na dace da ubangiji na a wurare guda uku. Wato yariya a ransa ayi abu har ya fada, kuma Allah ya sauko da ayar Al-Qur'ani akan haka. Yace wata ran na cewa manzala sallama lawit takarna min maqami Ibrahim musalla. Maqamu Ibrahim din nan murke shi wurin sallah mana. Maqamu Ibrahim shine inda Annabi Ibrahim ya taka ya tsaya lokacin da yake gina dakin Ka'aba. Sai wurin ya gurbi hoton kafansa wanda har yanzu yana nan. Shine wanda aka masa dan gida na gilas haka a gaban kofar dakin Ka'aba. Yace to da mu riƙe wurin ya zama wurin sallah mana. Shike sai Allah ta'ala ya saukar da wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Shi maqamu Ibrahim wurin sallah. In kai tawafi sau bakwai sai ka zo bayan maqamu Ibrahim sai kai nafila raka'a biyu. Kaga sai na Umar ya kawo shawara kuma Al-Qur'ani sai ta sauka haka. Sannan haka nan yace ya Rasulullah ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Law amartani sa'aka an ya tajimna. Da ka umurci matanka mana su tsaro, su dinga sa hijabi, su dinga fita baka da kowa ya dinga shiga wurinsu. Yace fa innahu yukallimuhunna al-bar wal-fajir, mutumin kirki da mutumin banza duk yana magana da su. Ka sa su sa hijabi. A wata riwaya mutumin kirki da mutumin banza duk suna shiga gidanka, ya kamata a tsare su. Shikenan yace sai ayar hijabi ta sauka. Kowacce din ta hana shiga gida. Sai dai za ka tambaye shi, za ka tambaye matan ta bayan danga ko katanga, za ka tambaye su su baka ansa, amma ba ka shiga ba. Sai dai in manzala ta zama ne maka izini ce shigo ka zo ka ci abinci ko wani abu daban. Ko kuma ayan da take bayani akan cewa a suturce jiki gaba daya. A suturce jiki, ma'ana mata su suturce jikinsu yanda ba za a gane wance bane in tana tafiya. Sai dai za a gane mace ce kawai saboda lullubi da sutura. Yace su yi hakan din. Abun nan ayar al-ayan ta sauka ita ce aya ta biyun kenan. Wannan shine ainihin abun nan din sa na biyu. Yace matan manzala ta sama sun hadu saboda kishi, suka hade masa baki, suka hade wa manzala ta sama da abun nan baki, ko suka hade masa kai, ya kasa gane kansu saboda kishi. Yace da yaje sai kama musu fada. Yace wallahi Allah zai iya canja wa manzala ta sama wasu matan waɗanda suka fi ku. Manzala ta sama za ku yi haka, sai Allah ta'ala kuma ya saukar da aya. Afa rabbuhu in talaka kunna an yubdilahu azwajan khayran minkum. Zai yi ubangiji ta'ala ya canja manzala ta sama wasu mata fiye da ku in ya sake ku, ya bashi musulmai mu'minai kuma masu iba, masu da'a biyo Allah da'a, masu masa da'a, masu tuba zuwa ga Allah ta'ala, sannan masu ibada, masu azumi, kuma zawarori da ƴan mata. Ubangiji ta'ala ya canja masa wato abin da yafi wato matan da suka fi ku alkhairi. Sai aka saukar da wannan ayan a bisa ainihin tunanin sai na Umar. Shi yasa hadisi ya tabbata a Bukhari da Muslim daga Abu Huraira yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad kana fi man kana qablakum muhaddathun fa in yakun fi ummati ahadun fa innahu Umar. Wato a cikin al'ummatan da suka gabata akwai muhaddathun, wato sune ma abun nan, sune abun nan muhaddathun wa'inda ake wa ilhama mulhamun, wato mutum sai a cusa masa wani ra'ayi ba aya ba hadisi, kuma sai ra'ayin ya dace da ayar Al-Qur'ani ko hadisi. Lokacin ayar ma bata sauka ba, sai a saukar da aya a karfafa maganarsa. Amma kafin ayar ta sauka maganarsa ba hujja bane. In aya ta sauka sai maganar ta zama hujja saboda aya. Saboda haka yace a kafin wanda suka zo kafin ku. A wata riwaya daga cikin Banu Isra'il akwai muhaddathun, wato wa'inda ake wa ilhama, ake cusa musu wani abu na ra'ayi kuma ya dace da shari'a. Yace to in akwai a cikin al'umma ta, to Umar yana daga cikin su. Saboda abubuwa da yawa da suka yi ta faruwa, Umar in ya kawo shawara sai Qur'ani ya sauka. Wata shawarar sa ma ba a dauke ta ba, kuma Qur'ani ya sauka goyi bayan sa. Kamar lokacin da aka ribato wanda aka ribato a yakin Badar, shi sai na mare ce a kakkashe su kawai sai na bakare ce a dora musu fansa dai su biya kuɗi don mu samu sai makamai mu yi ƙarfi shikenan manzala ta sai karbi shawaran sayyidina abubakar aka dora musu fansa suka dinga fansan kansu da kuɗi daga ba sai aya ta sauka kuma tana gurin ba ra'ayin umar cewa lokacin fansan bai yi ba a bari musulunci yayi ƙarfi tukun a kakkashe su a karya logonsu sai musulunci yayi ƙarfi ne daga baya idan kun yi yaƙi kun ciyo ganima na ainihin bayi za ku iya ba su fanshi kansu ma'ana su biya kuɗi amma yanzu lokacin bai yi ba sai Allah ya saukar da aya yana goyon bayan sayyidina umar saboda sayyidina umar yana da irin waɗannan abubuwa ne to wannan za mu koma hadisinmu mata suna fita bahaya lokacin ba umarce su cewa su sa hijabi ko kuma su tsaya a gidajensu ba amma suna da wasu hikimomi da suke yi na yadda za su tsare kansu shine suna fita da daddare don kar a gane su duk da cewa shari'a ba ta hana ba to amma sun kasance kuma suna bin wasu matakai na yadda ba za a gane su ba shine abu na farko suna fita da daddare kamar yadda wannan hadisin ya nuna mana anna azwajan nabiy sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil layl kaga suna fita da daddare ne in suna nufin za su je su yi bahaya amma ba sa zuwa da rana don da rana za ka hango ka gane to sai daddare kuma akwai duhu sai da wani lokacin akwai farin watan da za a iya ganewa wataƙila sai na umar ya gane ta saboda akwai farin wata ne amma in ba farin wata ba zai iya gane ta ba saboda haka da daddare suke fita to kaga suna suturce kansu da me da daren kenan ba da rana suke fita ba kamar yadda wannan hadisin ya tabbatar haka ne yazo a hadisin Aisha radiyallahu anha shi ma da Bukhari da Muslim ya ruwaito hadisul ifk tace fa kharajat ma'i ummu misdahin ibal al manafi mutabarrizana la yakhruju illa laylan ila laylin ko la nakhruju illa laylan ila laylin tace sai ummu misdai ta fita tare da ni izuwa gam al manafi shine wuraren da muke zuwa bahaya shine tace wurin bahayan mu kuma mun kasance ba ma fita sai da daddare izuwa ga dare wato daga dare sai dare muke fita ba ma fita da rana to ta kilo ne ce ah to in ya matse ka da ranan fa in ya matse su da ranan fa ai da zai matse su ba idan mutum lafiyayye ne zai iya daidaita lokacin bahayansa don ka san da wannan za ka iya daidaita in kai lafiyayye ne a awa 24 sau ɗaya za ka yi bahaya in dai lafiyanka ƙalau kana cin abinci kuma daidai gwargwado baka wuce gona da iri ba baka take cikinka ka wuce gona da iri ba amma in kana cin abinci da yawa za ka iya bahaya sau uku ma a abin nan wannan kuma ka wuce ka'ida ne za ka iya sau uku a wuni ko kuma in baka da lafiya amma in lafiyanka ƙalau kana cin abinci a bisa tsari to a 24 hours sau ɗaya za ka yi bahaya kaga za ka iya tsarawa kanka kenan in kana so ka mai da shi da daddare sai ka yi da daddare ko baka ji sosai ka fita ka yi bahaya to ba za ka sake yi ba sai wani dare in kuma kana so ka mai da shi da safe kaman kai ma'aikaci ne ko mai fita kasuwa ne ko wani abu haka na aiki da za ka je ka wuni sai ka mai da bahayanka da safe kawai lokacin da ka zo fita ka yi bahaya ka yi wanka ka fita har ka je ka dawo ba za ka sake wani bahayan sai wannan lokacin kuma amma mu yanzu da yake cece ya yi wa mutane yawa ina gani aƙalla kila a yi sau biyu amma wanda ya saita cin abincinsa yana tabbatar maka ka jarraba ka gani sau ɗaya za ka yi bahaya a dare da gini za ka iya daidaita to sabon manzala ya sassawa ba masu cece ba ne so da haka ba sa fita bahaya sai da daddare da daddare in sun fita sai wani daren kuma sai wani daren saboda abincinsu ba mai nauyi sosai ba kuma suna tsara yadda za su ci abincin ba sa wuce gona da iri saboda haka sai dare kawai suke fita kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta tabbatar to sai suke bin dare din domin su suturce kansu kar a dinga gane su daga baya sai aka saukar da ayan hijabi shine wanda na karanta kazun ta biyun ya ayyuha annabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna ya kai manzala ta sama ka gaya matanka da ƴaƴanka su dinga sanya hijabin su da matan mu'mina su dinga sanya hijabi don a gane cewa ƴaƴa ne ba bayi bane to da haka sai suke suturce kansu da hijabi kenan za su sa hijabi su fita ba za a gane cewa ga can wacce tana tafiya ba wannan kaga ya zama shi ma sutura wa mata kenan to da haka hijabi in ya zama na shari'a zai suturce mace ba lallai a gane ta ba to da haka sai suke suturce kansu da hijabi kuma sabon manzala ta sama lokacin da aka saukar da ayan hijabi ai kowace ta sa hijabi babu matan da ba ta sa ba kai kafin ma saukar da hijabi an saukar da ayan khimar khimar shine abinda mace za ta lullube kanta har zuwa kirjinsa, ma'ana ya rufe wuyanta da fiska abin nan da kirjinta gaba daya. Mun sani irin rigunan mata zaka ga kirji a bude kuma wuya a bude, so da haka sai aka fara saukar da wal yadribna bi khumrihinna ala juyubihinna. Mata idan suka rufe kansu to su sauke wannan mayafin kansu din har ya rufe musu kirjinsu, da shi aka fara. Kuma ana saukar da wannan ayan matan sabai suka dinga keta ainihin zanin su suna yin himar da shi, suna yin himar da shi, suna rufe kansu yazo ya rufe kirjinsu da wuyansu gaba daya, sai dai fiskansu kawai. Shi sa Aisha radiyallahu anha take cewa rahimallahu nisa'al muhajiratil uwali lamma anzalallahu azza wa jalla وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. انت الله يجيك اما تم من ذن الله ابن ما تم صحبا من ذن الله صلى الله عليه وسلم محاجرون نفرقوا وانت سكا قروا جاء مكة زوا مدينة. دا الله تعالى يتوقر دا آية تهجابي تفرقوا شي واسو سو مروب ابن دسكي لف روبي كانسو دا شيد إنا سو سو قد دا شي روبي ويانسو دا عينيهن إرجنسو شيني روبي ويان ريغانسو سي سكا دينغا تاغا ما يفانسو سنين خمار دا شي. Saboda haka take aka dinga ya ga zani kawai ana mai da shi hijabi. To haka nan da aka saukar da wannan aya. Da a Madina idan akwai wasu an yi su kamar ƴan daukan amarya, baka san in ka sani ba kamar ƴan daba, za su dinga yawo kuroro kuroro duk matan da suka gabata sa hijabi sai su kama ta suke sai su yi zina da ita a dole, sun mata fyaɗe suka sai su ce ai wannan bai wace ba ya bace. Shikenan sai Allah ta'ala ya saukar da ayan hijabi. Shi yasa ya ce abin nan don a gane cewa ƴaƴa ne fala yuzain, ba za a dinga cutar da su ba. Saboda haka kenan hijabi shi ya mutunta mata, shi ya suturta su, ba za a gane wance bane balle sana a cutar da ita. Ko mutum dan iska ne yana tsoron mace mai hijabi don ya san mace ce mai mutunci wanda ta ainihin tsare kanta, amma in bata tsare kanta ba wani akan titi zai kama hannunta ya ce zai yawo da ita ko ya dafa kafadanta. Saboda haka mata suka suturta kansu tun a wannan zamanin, kuma abubuwa suka yi tafiya har zuwa yanzu dai alhamdulillahi mata na gari suna sa hijabi, ana sa hijabi a suturta kai. Kuma mu nan kasar Najeriya muna daga kasashen da Ubangiji ta'ala ya mana rahama na cewa matanmu suna sa hijabi, matanmu sun yi. In ka je wasu kasashen ba haka ba ne, sai dai kasar Saudiya ita ta fi mu saboda doka ne, wato hukuma ta ce doka ne kowace mata ba za ta fita ba sai ta sa hijabi kuma ta rulluɓe fuskanta. Sai ta rufe fuskanta. Shekarun baya lokacin da aka fara irin zanga-zangar neman yancin kai, mata suka yi zanga-zanga a Saudiya, wasu suka buɗe fuskansu suna muzahara, aka ba da umarni aka buɗe musu wuta aka yi ta kakkashe su kawai, wanda sun yi wa shugabanni tawaye. So su kuma doka ne mace bata isa ta yawo a ƙasan ba tare da hijabi ba, bata isa ma in ƴar ƙasa ce ta bar fuskanta a waje ba, dole sai ta rufe, sai dai in baƙuwa ce ta zo aikin hajji ko umra. Amma ƴar ƙasa ce bai zai ba, kuma kama ta za a yi, kuma za a hukunta ta. Shi yasa irin Larabawan nan zaka gani wasu fitsararru ne a ƙasashensu, amma in sun zo Saudiya dole su sa hijabi, dole su fita da kansu. Zaka daga Saudiya zaka shiga jirgi da irin mata ƴan Egypt ɗin nan, ƴan Misra ko ƴan wasu ƙasashe, za ka gan su cikin hijabi fiskansu ba ka gani ba. Amma wallahi in kuka sauka a Alƙahira a Cairo da su, in aka zo ana sauka a jirgi ba za ka gane cewa su ba ne. Sun koma sa ɗan siket ɗinsu da wani ɗan wando masu tsaye da riga masu tsaye, duk an sauke wannan hijabi, sun zama kamar Turawa. Haka nan za ka shiga jirgi da su daga wata ƙasa, suna nan da kayan fitsaransu da ɗan wando masu tsaye da ƴan riga masu tsaye ko da siket da rabin abin nan iya gwiwa, amma wallahi in ka sauka a Saudiya da su a Jidda ko a Madina ba za ka gane su ba. Ana nuna alaman a ɗaura bel ɗin nan, shikenan an dinga sauko da kaya kenan. Ana ta sauko da ka ana cire hijabi sai kaga duk sun yi lullubi gaba daya, sama da ƙasa baki ne. To kaga hukuma kawai ita ne ta yi tatame, ta iya tsare addini dole a ko ana so ko ba a so. Amma mu alhamdulillahi nan ba a tsaren ba, amma albarkacin da'awa da ake da wa'azuzzuka da ake, kuma matanmu suna sawa daidai gwargwado, duk da cewa galibinsu ba irin hijabi na shari'a suke sawa ba, amma dai da babu gara me gara ba daɗi, ma la yuraku kulluhu la yuraku julluhu. Ba mu samu duka ba, ma dai an ɗan rage ana sa ɗan hijabin daidai gurgudo dai, don wasu sun ɗauki hijabin ma kamar wani gayu-gayu ne haka, sai su dinga ɗinkan mai ado suna masa wani kwalliya, shi ma wani ado ne haka, tare da cewa asalin hijabi kuma ba ado ba ne. Za a sa shi babba wanda zai rufe daga sama har ƙasa, kuma mai kauri wanda ba zai dinga nuna gaban jikin mace ba, wani ne hakikanin hijabi. To amma wasu suna sa mai dan lebe-lebe, suna sa mai ado, suna sa wani dan guntu, a daidai duk da haka dai an rage, ba za a ga wuyan mace ba, kuma ba za a ga wato ainihin kirjinta ba. Amma ba shi ne hakikanin irin hijabin da ake so ba. Amma da mace tana tafiya kirjinta a waje, tana tafiya wuyanta a waje, babu wani abun nan maganar hijabi. Lokacin da aka zo aka fara karantarwa a sa hijabin, an yi tadawa da hijabin kafin a gane cewa fa hijabin nan rufin asiri ne wa mace. Kuma wallahi mata dewa hijabi ya rufa musu asiri, don wata kan in ba don hijabin ba, wani bare ma yi sha'awanta ma ya aure ta, duk asirinta a tone yake gaba daya. To amma idan hijabin nan dai an dan rurrufe wasu, dun ta da wani aibubbuka ma dai wanda ba a fiskanta suke ba, hijabin ya lullube kai fiskan zaka gani kawai ka aura. In ka je ka ga wani auma da bai maka ba dai, dole zaka hakura da shi. To amma mata ba su gane ba, sai suka dauka kaman wai ana bata musu lokaci. Kisa galibi wanda ba sa sa hijabin, sai kaga ba sa samu maza da wuri, sai kaga mace ta yi bunga saboda ba ta sa hijabi galibi. To ko ina jikinta ana gani, duk aibubbukanta gaba ɗaya ba daga sama har ƙasa, ba abinda ba a gani, ba abinda aka lullubewa mutum. Saboda haka zai ce kai wannan bata masa ba. Amma da za ta sa hijabi, kila fiskanta mai ɗan dama-dama ne, sauran aibubbukan kuma a lullube su cikin hijabi. Mace ta ai ta gari ne, tana sa hijabi, ta da tarbiya, sai zai aure ta, daga baya dai ko ya ga aibin zai iya haƙuri, tunda ba a zahiri yake ba. Saboda haka rufin asiri ne ba ƙarami ba. To ayar hijabi ta sauka, sai zamana matan sahabbai da matan manzala ta sama suna sa hijabi kafin su fita, wannan sai ya zama rufin asiri, sai yanda in mace tana wucewa hanya ba za a ce ga can wance ba. Sannan na uku, sai daga baya sai suka yi banɗaki a cikin gidajensu, tafiya na tafiya, sai aka ga za a iya yin banɗakin a cikin gidan, kuma ƙazartan ba irin ta da ba, saboda kullum wayewa ake da ƙara ci gaba. Da wari ne, in ka shiga gidan duk wari za ka dinga ji. Sai suka ga akwai hikima da za a yi har a rufe shaddan ba tare da tana wari ba, ko za ta yi ma dai ba irin na da ba. Sai aka fara irin wannan banɗaki ɗin. Shikenan sai suke tsayuwa a gidajensu suna yin bahaya, mata ba sa fita. Shi yasa Aisha radiyallahu anha a cikin hadisul ifki take cewa wa zalika qabla an nattakhizal kunafa, take mun fita da ummi mistahim bayan gari za mu yi bahaya, lokacin kafin mu riƙi bayan gida a cikin gidaje, kafin mu riƙi bayan gida. Sai ta ce a cigaban hadisin, qabla an nattakhizal kunafa qariban min buyutina wa amruna amrul arabil awwali fi tanazzuhi wa kunna nata'adha bil kunafi an nattakhizaha inda buyutina. Sai al'amarinmu kama al'amarin larabawa ne, mu ba ma riƙe banɗaki shadda a cikin gidajenmu kusa da ɗakunanmu, mu muna cutuwa, muna ƙyaman wannan a da. Shi yasa a lokacin ba ma riƙe, ba ma yin banɗaki a cikin gida, sai muke fita waje. To amma daga baya kuma sai suka yi a cikin gidajen, saboda akwai dabarun da ake yi, ana wasu dabaru yanda ba zai yi wari sosai ba, sai an buɗe in ya abin da aka gama a rufe kuma. To ana cikin tafiya kuma shi kansa wannan na gargajiyan, kafin a waye a dinga yin na zamani, sai aka samu wani chemical wanda za a iya sa wa shaddan, in an sa mata ba zai yi warin ba, ko a buɗe yake za a iya sa wa haka, in an sa a ciki ba zai yi wari ba, ko da a buɗe yake. Ana tafiya haka kuma aka gano akwai wani na zamani da za a iya yi. Idan an yi ba hayan ruwa, za a tura ya tafi. To ruwan in ya tafi, zai bar wani ruwa a sama, wannan ruwan da wannan abun zai riƙe shi ne zai hana ka ji wari, za ka ji warin ta. Shi yasa yanzu mutum zai iya yin banɗaki a cikin ɗakinsa, a cikin ɗakinka, ba ma a cikin gidanka ba, a ɗakinka ne, ko ba za ka ji warin ba. An yi ba haya, an wanke, shi kenan, wannan ruwan yana hana mai warin ba hayan ya dinga fitowa. Kaga sai mu gode wa Allah subhanahu wataala a bisa irin waɗannan nimomi. Nimomin Allah kullum ƙaruwa suke yi, sai dai kuma kullum ƙara nisa daga Allah ake. Su kuma wa'in can suna cikin wahala, amma kuma kullum suna kusa da Allah subhanahu wataala, suna bauta masa, babu abun da wato ainihin suka bari. Saboda haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya sun daina fita jeji ba haya, saboda an samu banɗaki a gidaje. Haka nan matan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan kuma shine abun nema ga mata. A yanzu babu wata mata da za ta ce za ta fita jeji ta je ta yi ba haya. In ka mata magana ka ce ai matan manzon Allah ma suna fita, ba ta da hujja. A lokacin lura ne yasa suke fita, amma yanzu bamu da wannan lalura. Saboda haka mace ana buƙatar ta zama mai sutura, ta suturce kanta ba tare da tana fita wato tsirara ba. Wannan a taƙaice shi ne wato bayani akan wannan hadisi. Sai kuma hadisi na gaba wanda مالك يتوى عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء وفي رواية من ماء وعنز يستنجي بالماء وتوانا حديثكم كما دقى أنس بن مالك رضي الله عنه الله أرجى الشيء أنس بن مالك منصني سوى يار قدام منزون الله عنه صلى الله عليه وسلم tun lokacin da manzon Allah ya yi hijira ya koma Madina mahaifiyarsa Ummu Sulaim sai ta dauki Anas sai ta kai shi wajen manzon Allah sai ta ce kai wa manzon Allah hijima ka dinga yi masa hijima sai ya masa hijima shekara 10 yana yaron gidansa sai yasa ya san shiga da fitan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya san irin ayyukan da manzon Allah yake a gida kisa yana daga cikin waɗanda suka fi kowa ruwaito hadisi kuma yana yaro a lokacin kwakwalwarsa na ja so da haka Anas bin Malik yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza kharaja li hajatihi in ya fita zai biya bukatansa wato wannan duki naya ne ake yi wato ya fita zai ba haya ne to amma laraba suna koyi abubuwan da yawa ko su ce masa albaras asalin albara shine ka fita a sarari inda za a ganka to ba sa ba haya a gidajen su a sarari suke fita su je su yi canjeji ko kuma a cewa abun qada'ul haja biyan bukata dan bukata kani abu ya dame ka kana neman ka fit da shi ko a ce masa al-gha'id shine wurin da ake zuwa a yi ba haya al-makanul munkhafid wuri wanda yake na kasa ni tsatsen wuri inda zaka je babu hayaniya ba komai kai ba hayanka to daga baya zuwa ba hayan ma ko ba hayan fita ba hayan sai ake al-gha'id ko kuma yin ba hayan kansa sai ambace shi da suna al-gha'id saboda babu wato dadiya ambace shi da sunansa kamar yadda babu shedin yake cewa ba hayan saboda ba sun yi ambace shi da sunansa babu dadi ma'anan ba haya shine inda ba hayan zai matsaye ka ko kashi zai matsaye ka tunda karkar mu fassara kalma da kalma ka matsu sosai so ne zai ce ga Allah ka bani hayansa karka je kai ga naira 100 ko ga 500 ba za ka iya ba dole ka sai ka je ka sit da shi shine ma'anan ba haya to kaga matsuwa ce kenan matsuwa ce to akai ta saya irin akai ta sayawa to shine yace idza kharaja li hajatihi in ya fita don biyan bukatansa aji'u inji ana sai in zo anani wa gulamun da wani yaro ma'ana idawatun min ma'in tare da mu akwai idawa wato salka min ma'in ruwa kharaja li hajati ya fita don biyan bukatansa ai li qada'i hajati shine ba haya yace aji'u sai ce ana sai in zo ni wa gulamun da yaro wato a kaidar larabci in ka kawo fi'ili akwai zamiri a cikin sa aji'un nan tabbas akwai ana a ciki fi'ilun mudari'un ne kaga marfu'un bi dhammati zahira wa fa'iluhu zamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana fa'ilin ana ne to amma idan za su yi adafi akan zamiri mustatir to sai su kawo zamiri baris sai su yi takidin wancan zamiri so da ka aji'u ana wa gulamun da zaran ya ce ana to ka san zai kara me zai kara ainihin zai adafi ne akan wannan to sai su laraba suke ganin ka ce aji'u wa gulamun zai bada wannan ma'anan ina zuwa wa gulamun da yaro maganan tayi rauni uslubin zai zama bai da karfi ba fasaha a cikin sa sai su karfa magana da zamiri ba sai ka ce aji'u ana ina zuwa ni wa gulamun da wani yaro kisa Allah ta'ala ce izhab anta wa rabbuka bai ce izhab wa rabbuka ba zai bada wannan ma'anan to amma a larabci in ba larabe ji mai fasaha yaji kana irin wannan larabcin sai ya rena maka to da haka sai an karfafa shi da zamiri wanda yake baris wato zamiri wanda yake na zahiri to da haka anan nan sai ya zama taukidi ne na zamiri mustatiri wanda yake cikin aji'u sai ce wa gulamun da wani yaro to a riwaya muslim nahawi wa gulamun nahawi da wani yaro kamata ina nufin kamarsa a shekaru saboda haka shi da wani yaro kamarsa a shekaru idan an ce gulam wasu sun ce daga shekara 7 ne wasu suka ce a gulam shine murahik wato wanda ya kusa ya balaga shi ake cewa gulam amma wanda yake dan shekara 7 yana sabiyun wato sunansa yaro ne ko kuma daga shekara 7 har zuwa mutum ya balaga sunansa gulamun ba kafin shekara 7 ba wato mutum yana wuce matakai guda 7 ne a rayuwarsa in yayi sa'a ko in yayi nisan kwana kafin ya mutu wani yace ala darajatun nasi sab'un fa'amali wa fi kulli hin launuhu yatabaddali fatiflun radi'un sabiyun gulamuhu fashabun wa kahlun thumma shaykhun fatukmili wato zabtin ya fado duniya sunan sa tiflun dukkan duk fasaran sa yaro ne tiflun wato dan jinjiri kenan kamar ka ce jinjiri in ya fara shan nono sai a ce masa radi'un mai shan nono haka larabawa suke ce masa idan aka yaye shi kafin ya kai shekara 7 sai a ce masa sabiyun kaga dare ya binne mataki na uku kenan daga nan kuma har zuwa kafin ya balaga sai a ce masa gulamun duk yaro ne in ya balaga kuma sai a ce masa shabun daga lokacin da ya balaga har zuwa shekara 40 sunansa shabun idan ya kai shekara 40 kuma sai a ce masa kahlun wato shabun shine matashi za ce wani matashi wani matashi ba za a ce yaro ba ko wani saurayi daga nan an daina ce masa yaro in ya kai shekara 40 kuma sai ya zama kahlun gurzo ya wuce a ce masa matashi ya gama cika karfinsa kenan daga nan har ya kai shekara 50 ana ce masa kahlun ko sun ce har 60 ma to daga nan kuma fa in ya haye 50 din nan 60 to ya fara gangara ya fara zama tsoho kenan sai a ce masa shaykhun wato ya fara tsufa yanzu daga nan rayuwarsa za ta dinga baya baya musamman ya kai shekara 60 komai nasa baya baya yake har ya koma kaman yaro kuma bai da karfi kaman da yaro bai da karfi bai da ainihin da zai iya wata magana doguwa ba kaman da yaro kaman da yake lokacin yaro magana za ta iya zama shirme shirme in yayi nisan kwana da yawa ya saki dawa kuma farkon halittarsa kamar yanda yake mai rauni ya saki dawa mai rauni to anan kaga shi yana gulamun ne kenan kafin ya balaga ne yace ni da wani yaro na hawi irina wato wanda ainihin yake bai balaga ba yaro karami sai ma'ana idawatun sai mu dauki wato salka idawa suka ce ina'un saghirun min jildin shine ma'anan idawa wani dan buta karami na fata shi yake cewa salka da Hausa sai mu dauki wannan salkan min ma'in na ruwa wato zamu cika shi da ruwa sai mu je mu kai wa manzo Allah sallama inda zai biya bukatansa mu ajiye mu juya in ya je biya bukatansa sai ya tsarki shine ma'anan wannan to da haka kenan wayannan yaran sune suke kai masa wato ruwa inda zai je ba haya tunda yana fita jeji kuma yana yin nisa to da haka sai ya tafi da su in sun ajiye masa sai su juya in ya gama biyan bukatansa ya fito sannan sai su karbi ainihin wannan butan kuma su rike ta yace wa fi riwayatin a wata riwayan yace mimma in wa ana zati wato muna daukan ruwa wato abin nan idawatan salkamin ma'in na ruwa wa anazatan da kuma ainihin abin nan kwagiri shine anaza kwagiri wato ƴar sanda wanda take saman ta akwai dan ta dan mulku da yaka wanda dai sarakuna suke rikewa ko tsofaffi ita ake cewa anaza ita ake cewa kwagiri to muna daukan ta yattan dibil ma sai je tsarki da ruwan haka yazo a riwayar muslim wato yattan dibil ma abu na a riwayar Bukhari yana ainihin yin tsarki da wannan ruwan a wata riwayar ta muslim fa yakhruju alaina wa qad istanjabil ma idan muka kai masa wannan ruwan yaje ya biya bukatansa sai ya fito alhalin yayi tsarki da wannan ruwan fa qad istanjabil ma yayi tsarki da wannan ruwan kenan wannan ruwan na tsarki ne aw alafazin wannan riwaya ta karshe kamar yanda yazo a cikin ainihin wato Bukhari da Muslim lafazin sa shine kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alqala'a fa ahmilu ana wa gulamun idawatan min ma'in wa ana zatan yastanji bil ma'i yace ina mazala taslama ya kasance yana shiga alkhala anan alkhala ana nufin can bayan gari jeji ba ana nufin cewa wai ban daki ba dai yana iya daukan ma'anan ban daki amma anan bayan gari ake nufi saboda wacce ruwan suke cewa iza kharaja li hajatihi in ya fita don ya biya bukatansa kaga ba a fita kuma sai bayan gari saboda haka khala in ya shiga khala ba in ya shiga ban daki ake nufi ba in ya fita bayan gari zai je ba haya shi ba haya ana ce masa khala saboda ana fita a bar gari ne kafin a yi shi yace sai in dauka ni da wani yaro in dauke idawatan salkamin ma'in na ruwa wa ana zatan da kwagiri yastanji bil ma shikenan sai je tsarki da ruwan saboda haka manzo Allah sallama yana sa wa'annan yaran su dauka masa ruwa yayi tsarki da wannan ruwa din to wannan ruwa tabbas na yin tsarki ne kuma wannan hadisin raddi ne ga waɗanda suke cewa namiji baya tsarki da ruwa. Kaga idawatan min ma'in ko idawatun min ma'in yastanji bil ma'i ko fa yakhruju alaina faqad istanja bil ma'i, sai ya fito mana alhalin yayi tsarki da ruwa. Wannan raddi ne wa Ibn Habib, Ali ibn Habib ko Ibn Habib, wanda yake cewa maza ba sa tsarki da ruwa, saboda yace tsarki da ruwa tsarkin mata ne, su da lura ne, foge ba iya musu tsarki da fitsin sun yi fitari, sai dai da ruwa. Amma namiji yace bai kamata ya tsarki da ruwa ba. Dalilinsa kuma yace ai ruwa abinci ne, musamman ruwan Madina mai daɗi ne, saboda haka ruwa mai daɗi an yi tsarki da shi, gane yake an yi almubazzaranci ne, saboda haka sai dai a yi da foge, ba za a yi da ruwa ba. Amma wannan hadisin yana yi masa raddi, cewa lalle wannan ruwan abun nan manzala sama ya yi tsarki da ruwa, kuma ya halatta a yi tsarki da ruwa. Kuma ga mutanen Quba, Ubangiji Ta'ala ya yabe su, yace fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, a Quba, garin Quba akwai wasu mutane da suke son tsarki. Wallahu yuhibbul mutahhirin, Ubangiji Ta'ala yace Allah yana son masu tsarki. Kaga yana son mutanen Quba. Manzala sama ya tambaye su, yace ni kam me kuke yi ne, har Allah Ta'ala ya yabe ku yake cewa ku masu tsarki ne? Yace to mun ga Yahudu idan sun yi tsarki da foge sai su sake yin tsarki da ruwa, ke samu ma in mun yi da foge sai mu bi da wannan tsarkin da ruwa, saboda haka sai yi tsarki sai mu yi tsarki da ruwa. Yace to wannan din shi yasa Allah Ta'ala ya yabe ku, a sai tsarki da ruwa yafi tsarki da foge. Wanda kamar yadda muka bayani a karatunmu na Mizbahus Salik, hawa uku ne, ya halatta ka yi tsarki da foge in kai ba haya ko fitsari ya yi, in dai ka cire na ƙarshen ba tare da ainihin wani najasa ba, kuma za mu karanta hadisin a nan gaba. Sannan ya halatta ka yi da ruwa kawai, kuma yi da ruwan ya fi a kan yi da foge kawai. Sannan kuma ya halatta ka haɗa, haɗawan kuma shi ya fi yi da ruwa kawai, shi ne bayan ka yi da fogen sannan ka sake yi da ruwa. So da haka wanda ya ce tsarki da ruwa tsarkin mata ne ba na maza ba ne, to wayannan hadisan suna yi masa raddi. So da haka wannan ruwan manzala ta sama ya riƙe shi ne saboda ya yi tsarki da shi. Sannan sai aka ce suna riƙe sa kuma wata sanda su je su ajiye masa ita itama, shi ne kwagirin. To wannan sandan ta meye ne? Shi ne malamai suka ƙara wa juna ilimi, me hikimar ɗaukan wannan sandan? Wasu malamai suka ce hikimar ɗaukan ta don ya sutura da ita, wato ya suturce jikinsa da ita kar a gan shi. To wani malami ya mutu da ya ce, ah, to ya za a yi sandan maka kariya yadda ba za a gan ka ba? Ba zai yiwu ba. To ne ce, ah, wataƙila yana kafa sandan ne sai ya sa mayafinsa, ya maƙale mayafinsa a jikin sandan, sai ya zama daga nesa inda mutane suke wucewa zai su hango mayafi, ba za su hango mutum ba, zai iya ɗaukan wani ma'ana. Wasu suka ce yana ishara da ita ne sai ya sa ta a gabansa, ya ɗaga ta haka, saboda duk wani wanda zai wuce ta wannan wajen sai a yi masa kashedi, wannan sandan tana nuna cewa kar ka zo wurin nan, akwai mutum da yake ba haya. Saboda haka in ya hango sandan sai ya je can bayan sandan ya wuce, amma ba zai zo kusa da sandan ba, don ya zo kusa da sandan ya zo kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yasa yake rike sandan. Wasu kuma suka ce abinda yasa yake rike sandan, idan ya zo yin ba haya, idan wuri ne mai tauri bai zai yi ya tona ba, dole sai ya yi amfani da sandan sai ya tona, da sandan ya ba haya sai ya bunne. To da in sun je can bayan garin za su yi tona ne, musamman wuri mai laushi, sai sun tona ya sun ba haya sai su zo su rufe. Kaga duk wanda ya zo wucewa bai zai ga ba haya nan ba, bai zai taka ya cutu ba, bai zai ji warin ba, ba zai tsini wa wanda ya ba haya a wuri ba. So da haka sai a tona, in an yi sai a rufe, duk dai hanya ce ta tsafta, duk da cewa a jeji ne. Sai suka ce to hikimar rike sandan saboda idan ya je wuri mai tauri ba zai iya tona da hannunsa ko da kafarsa ba, so da haka sai ya tona da sanda din. Wasu kuma suka ce dalilin da yasa yake rike sandan saboda manzala ta sama yana tafiya wuri mai nisa in zai yi ba haya. To a wayannan wuraren kuma za ka samu ba a zuwa wurin a taka da kafa, sai ya zama inda zai je ba hayan akwai irin kwarin nan na ƙasa, wasu kwari haka, a ɗan kunama, wani ƙwaro haka mai cizo da sauransu. To manzala ta sama zai dinga kore waɗannan kwarin da wannan sandan da ya riƙe ko ya kashe kwarin. Kaga kenan yana ɗaukan sa don kariya, kada me, kada ainihin wani abu ya cutar da shi na ƙwaro. Wasu kuma suka ce hikimar riƙe sandan saboda manzala ta sama in yayi tsarkin yana yin alwala, in yayi alwalan kuma yakan yi sallah, to sai ya kafa wannan sandan a wurin sai ta zame masa sutura. Suka ce shi yasa yake rike sandan. Ibn Hajar ya rinjayar da wannan, amma dukkanin bayanan da aka yi zai iya yiwuwa sandan ta ɗauki hakan ne, ko da haka ya ɗauke ta ne saboda waɗannan abubuwan gaba ɗaya ko wasu daga cikin waɗannan abubuwa ɗin, idan sai ya zama babu wani ishkali. Imam al-Bukhari ya kafa dalili da wannan hadisin na cewa ya halatta a wanke bawali kamar yadda dazu muka yi bayani cewa ana wanke bawali ba wai a goge da dutse kawai yanda sauran hadisai suke galibi suke nunawa ba sannan haka nan wannan hadisin akwai fa'idodi a cikin sa kamar yanda Ibn Hajar al-Asqalani ka cikin Fathul Bari wannan hadisi yana cewa ya halatta ya'ya su dinga yi wa mutum hidima me ya'ya wato wanda ba bayi ba asali abinda aka sani in dai mutum zai maka hijima to ya zama bawa zaka je ka sayi bayi sun za su dinga dauka maka kayanka su share maka gidanka su dinga maka hijima dai na yau da gobe musamman ake sayan su saboda wannan aiki amma da shi ba mai hijima bane yana da inci to amma tunda mazala ta sama ya zama na yara ne suke masa hijima kuma wanda suke yaya ne sai malai suka ce to ya halatta ka dauki wani yaron gidanka gashi ba bawa bane amma shi zai dinga maka hidiman gidanka yana bude maka gate yana rufewa yana share maka gida yana wanke maka mota yana maka bayan filawoyin gidanka yana maka wasu aikace aikace na gida ka dinga aikan sa shi aikin sa kenan kana bashi albashi kowane wata ya halaka sai suka ce to me hikimar shi yaro ko kuma da ya dinga yi wa dadan uwansa hidima kuma tun musamman a ce tun yana yaro sai malai suka ce don a koya masa tawazu wato kankan da kai ka dinga wani hidima ai ka kankantar da kanka kenan ka kankan da kanka to idan yaro ya taso komai masa ake shi bai wani hidima in ba sa ba zai tashi da girman kai zai tashi da rena mutane to amma in ya zama da shi din ma yana yi wani hidima to zai kankantar da kansa yaron bai zama mai girman kai ba shine hikiman da zai iya zama maka wato mai hidima sannan hadan hadisin yace wa fihi anna khidmatal alimi sharafan lil muta'allim ko anna fi khidmati al-alimi sharafan lil muta'allim hadith yana nuna cewa hidima wa malami daukaka ne ga shiwa shi talibi yanzu Anas bin Malik yana daukan ilimi wajen manzala ta sama yana masa hidima kuma sai ya dinga bayanin cewa yana yi masa hidima ne saboda wannan wata daukaka ne haka abunna Abu Darda ya yi bi Abdullahi bin Mas'ud da irin wannan hidima saboda haka kenan dalibi yayi wa malamin sa hidima wannan shi ma daukaka ne a wurin dalibin ba a wajen malamin kawai ba kuma abun alfahari ne yace yayi wa malamin sa kaza ya masa hidima kala kaza ko hidima na karfi ko hidima na kudi ko na wani abu wannan daukaka ne a wajen dalibin idan an yi haka sannan kuma daukaka ne a wajen shi ma kansa malami saboda haka kenan hidimomi da ainihin ake yi wa malamai a bisa ilimin da ake samu wannan ba zai tauye wa masu hidiman wata daraja ba sai dai hidimar akwai bukatan kar a wuce gona da shi kar a wuce gona da shi kaga Anas bin Malik manzala sa sama yake wa hidima ko manzala sa sallama ya halatta a sha ruwan da yi alwala da shi ya halatta a taba jikinsa saboda neman albarka amma dukkani ba za ka je yana faɗan irin waɗannan abubuwan ba ma tare da cewa kuma sahabbai da yawa suna yin haka in ya yanke gashin sai aske sahabbai suna kokarin faɗa ma da juna suna kokarin warwasan daukan wannan gashi din don su nemi albarkar sa mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yare ya bari Aisha sun kasance suna jika marasa lafiya wannan mayafin su dinga sha suna warkewa to amma duk da haka a bayanin masu hidiman ba za ka ga suna faɗan ma irin waɗannan abubuwan ba to amma wannan kuma neman albarka da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abu asar nasa ya takaita ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma wani daban kuma ba za ka nemi albarkar sa ba ko da ruwan jikinsa ko da ainihin yawunsa ko da jininsa ko da gashinsa duka shari'a ba ta halatta wannan ba to amma yanzu wasu yanda dalibansu suke musu hidima suna wuce gona da iri suna kusan kaman bauta musu ma suke yi za su zo su fadi a gabansu kamar masu yin sujjada su zo suna tattaka musu baya suna ƙara zuga su suna yin abubuwa dai daban-daban za su iya kauda su daga da'ar Allah subhanahu wata'ala su dora su akan bidiyoyi har su zo a ƙarshe su maida su kamar su ne allolinsu maganar malamin sai tafi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhimmanci a wurinsu yanda za su fifita maganar malamin ba za su fifita maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko maganar Allah to kaga wannan wuce gona da iri wajen hidima wa malamin haka nan za su so malamin fiye da yanda za su so Allah fiye da yanda za su so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an ambaci Allah ba za su ji wani abu a ransu ba ko wani kurjini in an ambaci manzala ta sama ba za su ji wani kurjini a ransu ba idan aka faɗi Allah ya ce ko manzala ta sama ya ce ba za su ga girman abun ba amma aka ce wani malamin su ne ya faɗa ko malamin su ne ya ce ko aka ambaci malamin su to za ka ji tsikan jikin su na tashi to duka wannan wuce gona da iri ne wajen me wajen ainihin hijima wa malami wanda shari'a kuma bata yadda da wannan ba shi yasa Abdullahi ibn Mas'ud sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi daga wurin karatu sai yana da majalisi inda yake karantar da dalibai in ya tashi dalibai suka bi shi suna taka masa baya irin yudin nan sai ya tsaya yace kuna da tambaya ne in suna da tambaya sai sai su yi to idan suka ce to bismillah ku duya idan kuma suka ce a bamu da tambaya muna rika kane sai ce to ku koma fa innaha zillatul littabi wa fitnatul lilbu domin bina da kuke yin nan ku za ku dauki kaskanci ku masu bina ni kuma da kuke bi zai zama mini fitina don zaka kai kanka inda Allah bai kai ka ba za ka ga mutum ba wai neman sa ake wani zai kashe shi ko ne ba shi ba shugaba bane ko ne ba to amma zaka ga ana kakkarewa ko ta ina dama da hagu gaba da baya ko ina ana ta share masa hanya ana bin sa a baya ana ta zuga shi yana ta tafiya dole zaka ji wani abu a ranka zaka ji abu a ranka cewa ka kai wani matsayi wannan sai zai baka fitina inji Abdullahi ibn Mas'ud to shi yasa shi ba ya yadda da wannan ma kwata kwata zai taba yadda da wannan ba wallantana kuma yazo yana alwala kazo kai kana tare ruwan wai zaka zaka sha ko kuma yayi kaki kuna warwason ainihin abun nan kakin sa ko makamancin irin wannan nauci gona da iri dukkanin su ba sa halatta a shari'ar musulunci a ƙarshe da azo ana yi masa wani abu kamar na ibada wanda ya wuce gona da iri ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantanta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh